بسم الله.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم منع صبر 20 غوثر رمضان هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم ترى بشكرا ببوئة da 445 wanda shine daidai da 30 daidai ga watan March miladiya tana da shekara 2024. Kamar yadda aka sani a wannan irin wannan rana ta yau rana ce mai dimbin tarihi kuma rana ce wacce tarihin musulunci ba zai taba mantawa da ita ba. Domin a cikin wannan ranan ne aka yi fatu Makka wato ranar 20 ga watan Ramadan na shekara ta 8 daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine daidai da 10 ga watan January miladiya tana da shekara 630 miladiya 10 ga watan January. So shine shekaran da yayi daidai da shine lokacin da yayi daidai da 20 ga wannan wata na Ramadan hijira tana da shekara 8. Kamar yadda aka sani a cikin darasin da ya gabata na satifikan da satin da lokutan da suka gabata na ranar 10 ga wata mun ce a irin wannan ranan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga Madina ya hau hanyar zuwa Makka. Ya fito daga Madina an hau hanyar zuwa Makka da niyyar za a yi fathu Makka. Manzo Allah ya fita da mutum 10,000 wanda a hanya aka yi ta karuwa aka yi ta karuwa wanda kafin dai manzo Allah ya fita Hunaini bayan sallah to sai da suka kai kamar mutum 12,000 saboda da 12,000 aka fita Hunaini. Manzo Allah ya fito aka ci gaba da tafiya ana tafiya har zuwa ranar 20 ga wannan wata na Ramadan wanda a wannan ranan ne daidai lokacin hantsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin Makka, ya shiga kenan Makka kuma ta koma ta zama gida na musulunci. Kamar yadda muka sani, komai yana da dalili, kuma komai yana da lokaci da kuma sanda za a yi shi. Shine wato dalilan da suka sa aka yi fathu Makka. Idan ba a manta ba, a shekara ta 6 daga hijirar manzon Allah an yi sulhul Hudaybiya. A cikin sulhul Hudaybiya, akwai abubuwan da aka yi tattauna a cikin su. Daga cikin abubuwan shine hadda dakatar da yaƙi na tsawon shekara 10. Za a dakatar da yaƙi a daina yi har tsawon shekara 10, ba za a ci gaba da yin yaƙi ba. A cikin waɗannan shekaru sai aka ce to an lura da wani abu. Mutanen da suke so su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi haɗin gwiwa da shi, su yi alliance da shi, suna da dama na daga sauran ƙabilun Qurayshawa, waɗanda kuma na daga sauran ƙabilun Larabawa, waɗanda kuma suna so su zama sun yi haɗin gwiwa da Qurayshawa, su ma suna da wannan zaɓi. To akwai wata ƙabila da ake ce mata Fuza'a, su sai suka ce sun shiga haɗin gwiwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai aiko sun yi dabara. Su kuma waɗancan Banu Bakr, su kuma sai suka ce su kuma suna tare da Qurayshawa a cikin nasu haɗin gwiwa. To me zai faru? Sai Qurayshawan nan, wannan Banu Bakr ɗin, ashe akwai wata tsohuwar gaba da take tsakaninsu da Fuza'a, kawai sai suka je suka kai musu farmaki. Da aka yi musu farmaki, suka zo suka fake da mutanensu waɗanda suke abokan haɗin gwiwa su ne Qurayshawa, abokan tsawarcensu. Su kuma suka ɗore su, suka ba su kayan faɗa, suka ƙoƙarin yadda za su kare su. To wannan dalilin ne Amr ibn Salim al-Khuza'i aka tura shi, wanda bayan an tura waɗansu shi ya sake komawa ya je samu manzon Allah, ya gaya masa cewa ya Rasulullah, Qurayshawa sun karya alƙawarin da muka yi. Saboda da abin da suka zara, ya ba shi labarin irin wulaƙancin da aka yi masu, da kakkashe su da aka yi, da cin mutuncin da aka yi musu, kuma Qurayshawa su suka ɗore su, su suka ba su kayan faɗa, su suka hana su, su ma su ɗauki fansa. A nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata ƙwarai da gaske. Ya kusata don har ma an ce sai da ya rantsuwa, ya ce wallahi sai ya taimake su. Har akwai inda ma yake cewa, yake danganta ma kansa da cewa, kamar ka ce to ai ban ma yi nasara ba in har ban taimake ku ba. Yana nan zaune wata girgijiya ta zo wucewa, ya ce wannan girgijiyar ita take nuna min alamar nasara da bishara da cewa Allah zai ba ku nasara a kan haka. Dalilin haka ne ya sa manzon Allah ya fito, ya kama hanya ya fita har ya shiga garin Makka. Mun sha maimaita abubuwa da yawa akan abin da suka shafi tafasi da yadda aka yi fatu Makka da shiga garin, da yadda aka yi a ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo kafin ya shiga garin an raba tawaga tawaga, aka kafa suka zama kashi uku. Shi ya shigo da ɗaya, aka sa Khalid bin Walid ya shiga ta can ƙasa. Akwai ruwayan da suke Zubair bin al-Awwam shi ma ya ja wata tawaga. Akwai wani ruwayan kuma da ke a ɗaya daga cikin Ansarawa ne. Amma dai da aka zo aka yi haka, babu wani abu wanda ya faru na yaƙi. Amma a cikin tawagar Khalid bin Walid, Ikrima bin Abi Jahl a lokacin kafin ya musulunta yana tare da Qurayshawa, ya taho ya ɗan tada waɗansu ‘yan daba, aka je aka shirya za a tare inda Khalid bin Walid zai bi. To shi dai yake to dai manzo Allah ne ka sai dai hakuri, amma dai gaskiya sai dai sai aka ɗan fafata ya ɗan tattashe waɗansu ne kuma a ciki. Ita to a dai hakuri, amma dai sun nemi su ɗan yi mana wasa ne muka ɗan tada su. To haka aka yi, amma ba a yi faɗa ba. Manzo Allah ya shiga yana mai ƙasƙantar da kai ga Allah, yana mai sunkuyar da kansa har yana taɓa jikin abin zama na raƙuminsa ko kuma dokinsa ko kuma abin hawansa kawai. Sannan kuma har ya kai ga yana karanta suratul fatih, farkon suratul fatih, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika, yana ta karantawa wa ma ta'akhkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana ta karantawa har aka shiga garin Makka. To wannan a burguje akwai darussan da Fathu Makka ya barmara wanda waɗannan darussa din su zamu tattauna akan su kafin mu shiga cikin darasin mu na yau koda ɗan kaɗan ne a ɗan tattara ka nan na farko a cikin wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi iko ya kaddara akan cewa Makka sai ta dawo garin musulunci amma yaushe ne ranar da za ta dawo din to Allah ne kadai ya bar wa kansa sani akan cewa ga ranar ga lokacin ga dalilin da zai sa a yi haka daga cikin waɗannan dalilan shine aka kawo haddas Fathu Makka yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya maida Makka ta zama gidan musulunci yanzu Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مطلهم في التوراة ومطلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤذب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أولا آيه الله يا ذا ومن ذا الله سوى يا ذا ذا مسعى الكور إنسى سوى ذا أشد مسجد الحرام wannan duk da waɗansu malaman tafsir sun tafi akan cewa suratul fatih da abubuwan da ke cikin ayoyinta sun zo ne akan abin da ya shafi sulhul hudaybiya amma daga cikin abin da aka yi a sulhul hudaybiya har da Fathu Makka dan an tattauna da cewa daga nan ne inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni zalika fathan qariba sai Allah subhanahu wataala ya sanya fathu wanda yake makusanci shekara ta shida shekara ta takwas shekara ta shida kuma wariya shekara ta takwas Fathu Makka Allah subhanahu wataala ya sa aka shiga garin Makka to daga cikin darussan nan a bayan cika alƙawarin da Allah ya yi na cewa za a Makka za ta koma garin musulunci akwai darasin da aka koya mana na koye sirri koye sirrin nan dama ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa istainu ala injazi hawaijukum bil kitman fa inna kulla ni'matin mahsul ku nemi taimako a wajen biyan bukatan ku da koyewa domin dukkanin ma'abucin nira ana mar hasada to da haka idan za ka yi abu ka koye haka a ko menene abinda mutum zai yi idan yayi hakuri abin zai bayyana akwai wani malamin mu ana ce masa Sheikh Muhammad Yaluna a Niger yana cewa duk abin da za ka yi ka koyi idan Allah ya nufi abin zai tabbata da wanda ka gaya wa da wanda ba ka gaya wa ba duk yasan amma idan Allah bai nufi abin zai tabbata ba ka faɗa sai zai bai tabbata ba to wanda yake masoyinka ba zai ji daɗi ba domin abin bai tabbata ba shi kuma maki zai yi murna dan ne zai yi farin ciki bai tabbata ba har ma ya rika ganin cewa dama wata kila ba zan ta gaya mara ba sai ya ta ita amma idan ka koyi to idan Allah ya bayyana ya tabbata yin cin tabbatuwar abin da wanda ka gaya wa da wanda baka gaya wa ko wani kuri ka ga ka huta amma kake ta yaya tawa saboda haka wannan abin an koye shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da zai yi ta Makka ya koyi zuwa Makka har da waɗanda suke makusantansa ba san ina zai yi ba dan an tambaya ta mata su annabi Aisha radiyallahu anha ta wato yake ni dai dan lalle hakika manzo Allah yana shirye shiryen tafiya kuma tafiyar mai nisa amma ba zai mata ina za a je ba haka nan kuma ya yi ta kokarin ya yulluɗe abin dan ya yi ta aika farmaki ya yi ta aika sariya sariya ana zuwa ana cewa hari waɗansu jefannin burare
waɗanda ba su da alaƙa da hanyar Makka. Kenan ana tunanin cewa wata kila yana nufin idan waɗannan mutanen sun yi roƙi canza shi, sai ba a yi hakan ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shirya ya kama hanyar zuwa Makka. Kaga daga cikin darussan da wannan abun ya koya mana, fatu Makka ta koya mana, ta koya mana koyon sirri ga abin da ake so a yi. Idan kana so ka aikata abu, to kai kokari ka koye sirrin har Allah ya tabbatar da al'amarin tukuna. Wannan kenan daga cikin abin da fatu Makka ta koya mana, darussan da ta koya mana, ta koya mana tsananin tashi a yi abu da jajircewa. Manzon Allah ya yi ƙudurin aniya, ya kuma nuna ba zai yi a ci mutuncin mutanensa. Waɗanda sun fitar kamar ta ba musulmai ba ne, ba ni kuma ba musulmai ba ne, ba musulunci ba ne. Da aka ce yanzu mun ajiye kayan faɗa tsakanin Ƙurayshawa da su manzon Allah, sai aka ce sauran ƙabilun da suke gefe, wanda ya ga zai shiga cikin ƙawance da manzon Allah, to su ce suna so su shiga. Yadda suke so su shiga ƙawance da Ƙurayshawa, su ma su shiga. To da muku za a san suka ce, to mu mun zaɓi za mu zauna tare da manzon Allah. Su kuma waɗannan suka ce su ma za su zauna su kuma tare da Ƙurayshawa. Saboda wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kwaɗaitarwa a kan hatta mutanen da ba su hijira ba. Wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru. Amma ta ce wa in istansarukum fi dini fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum nifaq wallahu bima ta'maluna basir. Waɗanda suka zama a wannan magana dan ka duk wanda muhimmancin alƙawari yake, abinda nake so mu fahimta kina a nan, alƙawari yake, alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayar Allah abinda suke cewa mutanen da suka yi imani amma ba su hijira ba, babu wani irin wala'i da yake tare da ku tsakaninku na ku tare su daga dukiyoyinsu da zurinsu da kawunansu har sai sun yi tsaura. Sun yi imani da su hijira ba, to har sai sun yi hijira, sannan za su zama sun haɗe dukkanin abubuwan da aka cewa mumini ne hijira ya samu, su ma sun shiga ciki. Amma sai Allah ya ce wa in istansarukum fi dini, idan suka nemi taimakonku a cikin abin da ya shafi addini, fa alaykum an-nasr, ya zama tilas a kan ku taimake su, illa ala qaumin bainakum wa bainahum nifaq. Sai ta idan sun nemi taimako ne, sun nemi taimakonku ne a kan su yaƙi mutanen da ku kuma tsakaninku da waɗannan mutanen akwai alƙawari. Idan akwai alƙawari tsakaninku da mutanen da za su yaƙi da ƴan uwanku musulman da ba su yi hijira ba, to banda wannan, banda haka, banda wannan, illa ala nan istisna'i aka yi, sai fa akan mutanen da tsakaninku da su akwai alƙawari, to dan wajen ba ba ku dama ku je ku taimake su ba, duk da suna musulmi tun da ba su yi hijira ba. Ka ji muhimmancin alƙawari. Mun ina ganin ka yanke wannan karatun sosai. Abinda ake nufi ga mutane sun musulunta ba su yi ƙaura ba, rikicin ya haɗa su da waɗanda ba musulmai ba, amma kuma ku waɗannan mutanen da waɗanda ba musulman ba, kuna da alƙawari tsakaninku da ku da su, to ba za ku taimaki waɗannan musulman da ba su yi ƙaura sun dawo tare da ku ba ne, a kan waɗansan mutanen da ba musulmai ba ne, amma akwai alƙawari tsakaninku da su. Ka fi sayin da abin ka yake. Sai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to waɗansan da ba su musulunta ba su kuma, Quraysh ne. Manzo Allah ya ce, na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa, sai na taimake ku. Saboda haka a wannan darasin ya nuna mana muhimmancin alƙawari, wanda har ta kai ga manzon Allah ya fita ya bar abin da yake yi a cikin Ramadana. Wasu mutane da azumi a tare da su, wasu mutane ba azumi, a jihufa a nan ne suka haɗu da sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib da jama'arsa, su kuma sun taho za su yi hijira Madina. To sannan aka wuce da wannan ɗin, shi kuma aka tafi tare da shi, aka shiga Makka tare da shi. Kaga a nan wajen ya nuna mana irin salo na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kallon alƙawari, ya kuma tashi ya cika wannan alƙawari din sallallahu alaihi wasallam. Abu na gaba daga cikin darussansa shine yanayin strategy na yaki, salo da irin kokarin yanda ake kokarin a fitar da salo sali na yanda ake riya a karin mutum tun kafin a ɗauki takobi a yaki zuciyarsa, alharbin nafsiya, zuciyarsa za a yaka ko a sa masa wata fargaba. Shine abinda manzon Allah ya yi a Marwa Zahra a wannan kwarin, yace so tun da mun kai mu 10,000 kowa daga cikin mu kowa ya dauki a fitila guda daya, kowa ya kunna sandir ko a tibalbal ya rike, kowa ya rike guda daya. Kaga abinda za a ji hango an samu fitila ko sandir 10,000 a tsakiyar dokar daji, saboda haka daga kowanne hangowa wutar ake yi. Aka kai kowa wani lokaci wasu suka ce bakin wuta, kowa ya dauki ito ya sa ya hura mar wuta ya rike a hannunsa, in ya ga zai mutu ya hura, haka za a rike a tsaya. Aka wutar ake so ta balbal a daddare, saboda haka daga ko'ina sai da aka rika hangowa wannan wutar. Labarin kafin ka zo ya rika ya faraɗe yana cewa wane ne wannan, wai mene ne ake yi, soyi ake yi ne, jaji ne ake konawa, menene gobar jeji ce, aga sai an Muhammadu ne da jama'a sallallahu alaihi wa sallam su ne suka fito. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya fara razana dukkanin ƙabilun Larabawa wanda suke gefe kafin ma ainihin a shiga garin Makka. Wannan yana nuna cewa ashe idan kana da salon da za ka tsoratar da matsayinka, to kai kokari ka yi, ko da baka sa hijab kabuwa ne sai dai yin hankalin su ta su to kai hakan hakan wa aidu lahum masrafun min qiyatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi adu wallahi wa adu wa tu. Saboda haka sai ku ko ku tare da wasu abinda kuka samu dama na daga dawakanku da za ku furta, don haka da ƙarfi da za ku samu da shi ne za ku tsokar da matsiya Allah kuma matsiyanku. Haka abin yake. Saboda haka matsiyinka idan ka san za ka yi abu zai ji haushi, to kar ka bari ya huta. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi, bai bari ya huta ba. To haka ne, idan kana ganin cewa idan ka sa riga mai kyau wani in ya gani abin zai fata maka rai, to sa ka sa ka tattai ka turare ya ganka. Aha, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake yi kenan. Manzo Allah ya nuna mana wannan abin. Sannan manzo Allah ya nuna mana darasi na yanayin yanda ake yi wa mutumin da ake neman shawo kansa, amma ana ganin akwai waɗansu abubuwa waɗanda suka saura a ransa, to sai a yi amfani da wannan don a cike wancan dinin don kar ya zama ɗan tawaye ko ya zama ba da sallama da bi bisa dalili ba. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka haɗu da Abu Sufyan bayan ya musulunta dogon bayani mun shafa fadar abubuwan da ya faru a nan, bayan ya musulunta ɗin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna Abbas ya ce masa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan mutum ne wanda yake so a ji duriyarsa, yanzu da shi ya fito ya ga ya musulunta a nan wajen zai koma, me za ka yi wanda zai nuna yanda za a ji duriyarsa, tunda shi mutum ne wanda yake so a ji kansa. To kuma yanzu ga shi manzo Allah ya riga ya shigo gari, komai fa ya koma ba shi da yayi wannan din sa, ba koran mai motsi kuma. Sai manzo Allah ya ce, to a bada shela, man da kala dara abu sufyana fa huwa aminun, wanda duk shi gidan abu sufyan ya duya to shi ma ya aminci. Sai mai shela shi ga gari yana man ala man da kala dara abu sufyan cikin kabarwar kana kala ce, wanda ya zauna a gidansa bai yi yaki ba ya aminku, wanda ya zo Ka'aba ya tsuya ya aminku, wata sai aka ce kuma wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya zama aminta, ce Abu Sufyan, to me yake nan wannan yake nufi? abinda wannan yake nufi Abu Sufyan ya rusu Annabi Muhammad ya musulunta ya fita can wajen gari ya musulunta ya musuluntar da kansa ya dawo yanzu ya shigo gari shi ma yana musulmi manzo Allah ya ce a shigo lokacin da aka zo za a wuce kaga wannan ba ya nuna darasi ne yayin mu'amala iya zama da mutane mutum ne mai san girma sai ba shi girma sai ne aha sai yake yi a dukan sa ko to bismillah al'ada kan ba mai a dukan nasa shikenan to bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi amfani da wani salo shi ma darasi ne wanda yake nuna cewa lokacin da yazo zai wuce bayan an sallame sai manzo Allah ya kira Abbas yace masa baffa yace ka tsaya da kai da Abu Sufyan a bakin gefen hanyar nan daidai cikin dutse sai mun gama wucewa sannan ku taho yace haka ne yake eh shi ke kawo abin da za a yi kenan yadda rundunar Allah aka ga wucewa wadannan su wuce wannan su wuce wannan yana tambaya su waye a sai su waye ne su waye a sai su waye ne har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan fa waye shi ne manzon Allah yana cewa da muhajirai da ansarawa ya tambaya yace wannan fa shi ne sai sai mun tun dan Allah ku ya kafin ta sai Allah ta ce Abu Sufyan sai to inda kun ce haka ne na'am idan haka ne to Allah ta ce shi kenan amma sai ne ga rundunar masoya Allah rundunar masoya manzon Allah ya ga dangazan rundunar Allah ya ga ɗan fuske ya ga ɗan tawaye ya ga waɗanda yake sa su zo su aikin ta shige din su Khalid bin Walid duk sun musulunta da sun tawa ya ga an fara wanda bai taɓa ganin kamannin su ba da kalolin su ba duk da sanan sun shigo ciki mutum yana jira yana huci kawai jira yake yin kawai a taɓa shi bala'i a yi bala'i da za a yi bala'i suna wata suka ba za a ta bari fanku gama da su ta kula in an ɗan samu lokaci sai a ɗan tsaya a ƙazanta na su san cewa dai hudun ma ba wai an wallata ba ne aka ce a ku bari ba ce za a je da yaƙi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiga kai tsaye abin da ya fara yi ya wuce ya tuntaɓi tashin Ka'aba ya tumbanci Hajarul Aswad ya tsaye da wafi a ɗakin sau bakwai ya yi nafila wani ƙauri an ce daga nan ne ya buɗe ya shiga cikin ɗakin Ka'aba sannan ya yi nafilar a ciki raka'a biyu har inda yake tsakani da tsakanin inda ya tsaya an nuna yanzu haka wajen akwai alama sun yi wani abu a wajen idan mutum ya shiga ɗakin Ka'aba nan ne inda manzo Allah ya tsaya to da sannan da aka shiga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da sanda a hannunsa ya rinka cuccura gumaka tun a jikin ɗakin Ka'aba wannan an ce kafin ma ya shiga ya rinka cuccura ɗakin Ka'aba wannan din ya rinka cuccura gumaka akwai gunki tsakanin ciki da waje sun kai guda 360 a jikin ɗakin Ka'aba da cikinta manzo Allah yana addu'a yana faɗa yana ja'a al-haq وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا manzo Allah yana fadar haka yana sura suna faduwa suna karewa ya shiga wannan sallah na kira raka'a biyu an ce kafin wannan lokacin bayan an gama sura gumakan yayi wannan dawafi sai ce ina wanda bukullin dakin Ka'aba yake hannunsa aka kira Uthman ibn Abi Talha aka kai masa zo banin shaida su ne ke da wannan ku zo ka ba mu mukullin ɗaki mu shiga ina so zan shiga ciki yace gaskiya shi ba zai bayar ba ku ba abin da za mu da shi kawai za mu karɓa ne da zaran mun gama kuma shi kenan za mu maida maka kayanka ita shi ba zai bayar ba ba ran ne sai Allah ya ce ya Rasulullah a karɓi mukulli yace kware ko a liwa karɓa ya kama shi ya murɗe shi ya karɓe mukullin aka buɗe da aka gama ma an ce sai ta mishi to kai ba an sai ta kwata ai ba da kai ba da ba da lalaba ka babu ba aha ta ba da karba in sai ta an hana ba za a ba ta wata kwata kai ma in sai ta manzo Allah sai Ali ya kuri ba shi sai ta sai on daga shi har ma wasu malamai suna cewa annabi ne aka faɗa inna Allah ya'muruku an tuddu al-amanati ila ahliha yace ga kanan a hannunku to ta zama khalidatu khalida dawwamanniya tabbatacciya a wajen ku ga kanan ba wanda zai karba a wajen ku sai wanda ya muku kwace gashi an mayar maka kayanka zo mu tafi sai Aliyu aka ji aka tafi sai wai yanzu ka mai domin kenan dan da ana tunanin ma manzo Allah zai hada wa bakon sa Abbas ne saboda shi ke kula da kitaya shayar da alhazai to yanzu kuma ya aka ba shi dakin Kaaba ya hada da sadana kula da dakin Kaaba sai manzo Allah ya mayar masa da kayansa bai ba bakon nasa ba yace to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace lalle na yadda kai manzo Allah ne na shaida ba wani sai Allah na yadda kai manzo Allah ne daga cikin abin da ya faru kafin manzo Allah ya fito an nuna mana darasi na nuna yanda wata mu'jiza ta faru da aka nemi za a yaɗa magana domin manzo Allah ya raba talle ɗan asiri su shaƙo masa labari aka ce duk wani baƙon fuskar da kuka ga yana cewa a Madina a kawo shi gaban manzon Allah san kowaye aka manzon Allah ya rike ni da aka zo aka samu hanya za a tafi kafin a tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga wata mata can a wata gona a wani yanki da ake ce mata Arduka ku tafi ina Ali ibn Abi Talib ina Zubair ibn al-Awwab ina Miqdad al-Miqdad ibn al-Aswad wa hawku tafiku je dan wajen wajen mil 12 daga garin Madina zuwa inda aka je aka tarar da ita suna tafiya sai suka je akwai takarda a hannunta in kun je ku sai ta ba ku takardar da aka bata zaka kai mu Quraishawa a Makka suna zuwa suka tarar da ita sai baiwar Allah tsaya ta tsaya ina za shi a zan tafi ni da wani na ne ina takarda wasiƙar da aka ba ki ki kai Makka a ni ba bani wasiƙa ba kuna nan a cikin ki ba mu sai ta ba bata ba sai suka ce ba bata ba sai bari ku gani sai suka sauko daga san dauki suka ce wallahi za mu kama ki miki tsara manzo Allah ne ya ce mana takarda tana hannunki ba maka wata tana hannunki kawai ku ba mu sai shi ne sai sai haka ta daga karkashin kitsanta ta zaga ta motsa ta ture ta ture ta ture sai ga ta dawo aka bude sai karanta musu daga Haqib ibn Abi Balta'a zuwa ga mutanen Makka ina sanar da ku cewa Annabi Muhammad yana nan yana shirye runduna zai zo muku da runduna mai kaza mai kaza mai kaza aka turkita ku dan haka ku shirya ku kama jikinku aka aika musu da wannan shi ko manzo Allah anan a addu'a nan ma ana nufin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'ar sa ya ce Allahumma khudh anni aw qul alayna asma'ahum wa absarahum fala yarawna ma illa baghta wa la yasma'una bina illa qutha yace Allah haka bai hake roƙi shi da la'ilin nubuwa yace ya Allah ina roƙonka ya Allah ka kama kunnuwan su da idanuwan su daga barin mu kar su danmu sai kawai bazakatan basu shirya ba kar su ji labarin mu sai kuz'atan shi ma basu shirya ba haka muke so a yi masa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙure abun sai ana gobe za a shiga a Marwa Zahra gari ya me za su yi daga yanzu daga dare zuwa wayewar gari manzo Allah zai shigo da hantsi ne kaji ba wannan ya zai dawa ki da wanda ya hana wa hal mana ulma fi tawaqad baytihi bi makkata yawm al fath wa qad ha'i lokacin hantsi akwai wanda ya tsare manzo Allah yana ce da wasi a dakin Allah babu sai da al haqq wa zaha al batil haka wannan mata aka fitar saboda haka ku shirya aka taho da mata aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullahi gashi wani kauri an ce da suka ba da takaddar suka duba suka karanta suka gani anan ma malamai sun ce sun yi abun a cikin zayatu sirriya ba karantawa suka yi a baki suna budewa suna bayyanawa ba ballantana ta ji abin da yake cikin wasiƙa ita kuma an yi shiri da ita akan ba za ta bude ba sai ta kai ma wani in ta kai ma wani su za su bude dan haka idan suka karanta za ta sani ita kuma cewa akai su karbo takarda in su karbo takarda komawa za su ka ji bayanin tana iya tsara gaba ta tafi ta zuwa kai saboda haka aka ce da mai budewar da ya duba ya karanta ya gani sai wa dan uwanta magana haka zo ka duba ya duba wannan ma ya duba a haka suka gani suka gama magana da idanuwansu aka linke aka tafi aka yi wa manzon Allah manzo Allah yace Hatib ina Hatib ibn Abi Balta'a yana ina aka fito da shi yace me yasa kake wannan abu yace wallahi manzo Allah ba nayi wannan bane da ridda kuma ba dan shakku a addini ba amma matsalar shine akwai wani abu da ke tsakani na da mutanen Makka ni kaga ba dan ido bane da dan kowa bane kai akwai dangin ka da jama'ar ka da yawa a can sauran su Abubakar su mutum suna da dangin su da jama'ar su amma ni ba ni da kowa ina da dukiya a wajen su idan aka shiga aka gama da su din nan kaga kenan hatta mutanen da suke tare da manzo Allah ba su dauka cewa ba yaki za a yi ba dan manzo Allah bai fito da niyyar yaki ba ya fito dai da niyyar tunda an warware alƙawari sai an biya diyyar Quba'a da aka kashe su na farko kenan na biyu Makka zamanta a ƙarƙashin kafirai ya kamata a ce ya zo ƙarshe za a karɓa amma mu tafi da shi in yaki ya kama ai yaki dama mayaki ne manzon Allah aha in kuma sulhu ya kama ai sulhu dama shi ne shugaban masu sulhu haƙuri da yafiya da juriyar ai duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajensa ta kare shi kenan aka fito ai bismillah me yasa kai wannan kito shi yasa sai na tura masu dan su shiga hankalin su su zauna cikin shiri kai ka bar manzo Allah sai maka to wace ma yaki zamu yi amma saboda ana so a koya abu sai manzo Allah ya ce kuma fa gaskiya ya fara kai ba haka manzo Allah ya ce yace amma innahu la qasada qakum wallahi ya muku gaskiya abin da ya fara din gaskiya ne haka din ne ba abin da yake nufi ba ruwa yake nufi ba ai to ai ya gano hakan din inda da ɗan uwar ɗayan ce ita ma da hakan zai ce ƙarya yake yi amma da yake gaskiya yake sai ce haka Umar yana ne yake kai manzo Allah ban ni kawai na buge ihuwan wannan mutumin wannan munafiki ne sai Umar kai ya je bada haka manzo Allah ya ce masa innahu shahida badran ya je bada ɗan badar ɗin nan suna da wani irin gata a wajen Allah hal yace masa wa ma yudrika la anna Allah qad tala ala ahli badr fa qala ya ahli badr idmalu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum yace wa tarar da kai wata inda Allah ya yi tsinkaye da mutanen badar yace ya ku dan badar ku aikata duk abin da kuka ga dama na gafarta muku ka sani ko an yi wannan hadisin fa wannan hadisin al-bukhari yana riwayar sa da isnadin zuwa ga sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ke cewa manzo Allah ya aike ni da ni da Zubair da Mikdad muka je wannan gonar muka kamo wannan ma masar muka ci tago wannan takarda har ma akwai wani ruwaya da take nuna cewa a saboda haka ne Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi ayyuhal ladina amanu sai kenan wannan yana nuna yanda manzo Allah ya tsinkaye a kan wannan sannan yana nuna infial baya sa a dauki mataki a kan mutumin da akwai aikin alkhairin da ya riga ya gare shi idan mutum ya yi laifi kar a yi amfani da laifin da ya yi yanzu a tunkuda aikin alkhairin sa da ya yi kafin manzo Allah ya dau wani mataki a kansa da ya faɗi iya gaskiyarsa duk da laifin da ya yi sai manzo Allah ya ce kafin ka ku gaskiya ya faɗa da wani ya tashi yace ku bar ni na bige shi kwanan sai tare yace a ya faje badal saboda haka aikin alkhairin sa yana nan har yanzu ya je badal fa kamar yace maza Allah wannan abin da yake a ba a taba yan badal wa ya sanar da kai ko Allah ya yi tsinkaye da yan badal yace to yan badal duk abin da ba ku kai na gafarta muku haka aka yi wannan abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan darasi ne ya bari duk a fato maka ina ga wannan fas darasan tun kafin a tafi da aka shiga garin haka aka sai nuna wannan darasan musamman darasi na yafiya da kauda kai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ya ce akwai waɗansu mutane guda hudu ya banzatar da jini su yace idan kuka same su ko da suna ratsaye da ɗakin Ka'aba ne ku kafo su sai kuma ana cewa wanda duk ya rage a ɗakin Ka'aba ya aminci wanda ya je gindin Ka'aba ya tsaya ya aminci wanda ya zauna a gidansa bai fito sala ba ya aminci wanda ya je gidan Abu Sufyan ya aminci amma ga wasu an ce waɗannan hudu ko cikin ɗakin Ka'aba kuka gan su ku kaso su akwai Abdullahi bin Khattab Abdullahi bin Abi Sarr ismina bin abi zal akwai subabatu bin yahyas ibn maqni wadannan aka ce in an kama su ko suna jikin dakin Ka'aba aka so su amma bari ka ji wani abun mamaki abdullahi bin sa'd bin abi sarqin inna shine yake cikin yana zambatar mutane har ma ana cewa da ya musulunta yazo yazo rugge daga baya sai yake zuwa yana gaya mutane yana cewa ai wannan abun qur'ani ne da kuke gani duk sa ki fadi yace wani lokaci fa idan ina rubutun wahayi yake fada wai ina rubutun wahayi idan manzo Allah yace masa fa inna allaha bima ta'maluna khabir yace fa dai musa bima ta'maluna basir yace yace duk sa duk ne kaga shugaban wai zai na so kawo assalamu ya musulunta fa ya musulunta daga baya to shine aka tace aka tace wannan manzo Allah yace an kawo shi aka tace ko yana lantsai bikin dakin Ka'aba a kace shi saboda haka wannan kalmar da muka faɗa ai mun faɗe ta ne daidai lokacin da manzo Allah yake a kaso shi din yawa saboda haka sabai aka bazama neman sa yaje ya buya wani sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sai zai faru sai da sayyidina Uthman ya taho da shi har wajen manzo Allah yankan za ka kai ya ce fa aka kace sai da Allah ka zo mu je aka zo wajen manzo Allah wanda ake neman ruwa a jallodin gashi yanzu a gaban ta ya rasulullah ya rasulullah na zo ne kai mubara'a da shi manzo Allah ya kau da kansa manzo Allah ina so kai mubara'a da shi manzo Allah ya kau da kansa manzo Allah ina so kai mubara'a da wannan aka ce ya kara kau da kansa na uku a nan hudu da ya kashe maimaitawa sai manzo Allah ya miƙa mara eh mubaya'a da manzo Allah ya musulunta suka duniya suka kama hanya suka tafi ya kira anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu a cikin ku a rasa wani mutum mai kaifin hankali da ya ga na rika mar hannu mu gaisa dinnan ya tashi kawai ya kace shi duk mu huta da shi sai aka rasa wanda zai wannan dabarar suka ce ayya manzo Allah ai da ka nuna ma Allah au ba shi ne na ji ai da ka nuna mana ko da idan ka bara kadan kalka mana ido idan mun mana da ga aiki da cikawa yace ina ma kana yan bazi ni nabi an takuna lahu qa'inatul a'yun aw ma kana bi nabi an takuna lahu qa'inatul a'yun bazan shaba yiwa da annabi ba ya zama yana da irin wannan satar abin da ake na ido manzo Allah bai ma iya yanda ake yin wannan kaftawar ba bai sanya ake yi ba saboda hali ne wanda yake nuna tsogo da zarmiya da wani dan dan abu na na rashin tabbas shi ko manzo Allah komai nafa tabbas ne haka yake a fili ba abin da yake daiwa sai fa ake mai sifan ta manzo Allah yana cewa kowa yayi manzo Allah baya yi ya dan yana a'a sai duniya duka kawai magana ta kare duk abin da zai faru ya faru na duniya haka yake yi baya yayi ba shi da yake duyawa haka yake saboda babu wani abu wanda yake na rashin tabbas a cikin tafiyar sa sallallahu alaihi wa sallam to haka ba ta zaman makka aka yi haka a ciki abubuwa da dama sun faru da yawa ita ma kullun fatu makka kamar sabuwa take zama a ciki to a irin wannan rana ne dai ranar 20 ga watan Ramadan na shekara ta 8 ta Hijira Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka buɗe makka ta zama garin musulunci daga nan ne manzo Allah ya ce kuma kamar hadisin da Ibn Abbas yake riwaya wanda Bukhari da Muslim sun kawo shi yana cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waliya babu hijra bayan an fatu yanzu da aka yi fatu makka magana da ake duk wanda ya musulunta sai yayi kaura ya tabo can kuma ya je madina yanzu kuma babu wannan an zauna a nan wajen manzo Allah ya zauna ya kwana 19 a wannan yankin bayan nan aka gama aka fita aka yi Hunayn aka dawo aka raba ganima aka babbawa mutanen da suke da matsala ta cutar kadai aka ba su kantar da fatu karfin hankalinsu suka musulunta aka magance wannan cutar a nan wajen su babban abin da yake tada musu hankali su ga tarin zuciya aka tattara aka ba su kuma aka hana su su godiya aka gode musu suka zo dai ma aka ƙara ba su kuɗi aka yi tabayarwa aka yi tabayarwa aha ba su fiyana ne aka na kasar وصفوان حتى صار من من تقرب هو مالك والعباس عباس بن مرداد باباك بن عبد المطلب والعباس أقرأ منهم وعلقمة النيل أطاع فقربه فقل له ما لابن حربي وإنما يغيرني من حظه لا المحبب وأنا ندى أنباس له كل قريبا يسير كوى أنباس إلونا وأنا أنباس إلي وأنا أنباس إلي علقمة أقرأ بن حادث عباس بن مرداس أو رجال أبو سفيان kowa fakwan duk dari 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 har sai da suka zama sune suka mamlaka kusa kusa malik duk an babba su alqama yace amma kowa yana da dari dari din ne yace amma ni kun san abin da yake shehu radiyallahu yace ka kun san abin da ni nake kishi da shi man hazzuhu zal muhabbab wanda ya zama rabban sa ya zama manzan Allah shine da manzan Allah ya rabo ya kaso labari ya rika shewayawa a cikin an farawa sai manzo Allah ya zazzabi mutane ya baki wasu abubuwa aka tattara aka sai so ga sabu bin ubara suka zo manzo Allah ya rasulullah ba wani abu ya faru ba an zo mutane suna ta faɗa suna cewa kai yi wa mutanen ka Quraishawa kauta su baka ba su ba an sa sun zo wannan abin fa ya musu ba su ji dadin sa ba yace to kai kuma sabu bin ubara kana ina a ina kake yace ya rasulullah hal ana illa rajulun minhum kuma ai ba wani mutum da ya ba wani bare da ban ba mutum da daga cikin mutane na ba yace tara mun su a wannan hebar aka tara su a wannan hebar aka saka su manzo Allah ya aka ce karku bari kowa ya shigo da gari sai su kadai a samu hanya aka shi aka tafi an ce da zai tafi sun tafi tare da Ali ibn Abi Talib eh kar a bari kowa ya shigo sai ni kadai to amma shi Ali in ana kwatanta da manzo Allah ana shigar da shi ne a cikin wannan Allah ba a raba su abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa su an fusa wa an fusa a sai dawo shi aka taho aka to da haka su nan wajen abu daya ake su zo da shi amma sai da Umar wa zai ma mu sai kai bai kamata mun bar an fara wannan bada mutumin nan shi kai bari ku gani shi na ya shiga ya tsaya yana zazzare idanuwa sai a tsaya a ga za a yi yace musu naji abin da naji kun fara me yake faruwa suka ce wani sun lagos ya mufa da wannan magana ya su sojar tambaye ku ban same ku kana matsiya ba Allah ya haɗa kanku ta dalili na suka shiru a ce ban same ku ba ku sai inda za ku sa gaban ku ba Allah ya kai ku ta dalili na suka shiru a ce ban same ku ba ku kan musulunci ba ba ku kan imani Allah ya san yadda ku ya sa kuka musulunta da ni saboda ni yace eh kace haka ne ya rasulullah yace to ku ba mai za ku ce mun suka ce wa ne mu ce gani baka goyi yace a ku fada wallahi kuna da abin da za ku fada kuma in kun fada za a dafkata ku yace inda kun so sai ku ce a yo kai ma ba a musane ka an foro ka ba muka baka waje a ce ba musane ka an tsisa ba ko muka so ka a ce ba musane ka baka da shi ba muka baka a ce ba mu ba ka za mu su da za mu kace ina wane mu mu wa Allah godi wa dai mun ga Allah godi sai ce ko ya ku fara ya ce ku wallahi yace da ba dai hijira ba da ni ma mutum dai ne daga cikin ansarawa laula hijra lakuntum ru'an min al-ansar da ba dai hijira ba da in na tashi zan sa kaina a cikin ku yace Allah kai gafara kai albarka ga ansarawa da ƴaƴan ansarawa da ƴaƴan ansarawa da ƴaƴan ansarawa sai ce yanzu kuna ganin wannan abun zai muku sauki zai muku dadi a ce an ba wa wancan da raƙumi an ba wa wancan doki an ba wa wancan akuya an ba wa wancan abu kaza an ba wa wancan tunkiya kowa ya ga ya tafi gida su kuma kun ja manzon Allah sun koma da shi garinku zai muku rede suka ce mun ji wallahi mun gada da wannan yace to tare da ku zan koma anan ne ma suka gane a ce manzon Allah ba ga wani a Makka ba dan da ana tunanin wata kila tunda yana cewa garin da na fito a duniya Makka amma har manzon Allah ya rika addu'a yace Allah kamar yanda ka sa mana san Makka sa mana san Madina ma sai ran Allah sa mana san Madina kuma ora ta an koma manzon Allah ya bar akabun usayi aka ce shi zai tsaya zama gwamnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kula da Makka manzo Allah ya jiya aka ma hanya aka tafi assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah ashhadu annaka qad ballaghta ar-risala وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. نعم الحمد لله أمر رامن أنت بايكو كم من أمك فارا كراسني نعم لو كنت ناس تريد نعم الله يسلمك ما تنبيه لنا يكسا تسيني وانا لو كنت كم هو يأبر بجماعة كنت الحمد لله نعم
Alhamdulillah ya uwa kamar yadda lokacin da aka fara karatun nan aka sanar da in Allah ya kai mu ranar Alhamis 25 ga watan Ramadan shekara ta 1425 wanda shine daidai ga 4 ga watan 4 shekara ta 2024 aka misala wannan karatu za mu tsaya wata irin rana ce 4 ga watan 4 shekara ta 2024
masha Allah
wannan rana insha Allah ku za a yi hatma yau sauran kwana biyar kenan insha Allah muna da tashi biyar da rage mu nan gaba insha Allah ranar Alhamis kuma muna sanar da ƴan uwa za a rike wannan karatu sai kuma wata shekara in Allah ya kai mu Allah ta nuna mu wannan rana mai albarka ya nuna mu wasu shekaru masu albarka alhamdulillah
alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فتنا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة فيها لك ردا ولنا فيها سلام إلا قضيته يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.